Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Sabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 20 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Kungiyar tarayyar Turai ta sake sanyawa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaki mara matuƙa ga ƙasar Ukraine. Amurka ta tuhumi 'yan kasar Rasha biyar da jigilan kayan fasahar sojan Amurka zuwa Moscow tare da kaucewa takunkumi. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar saɓaci a yankuna hudu na kasar Ukraine waɗanda sassansu ke ƙarƙashin ikon sojojin Rasha.
To kanin labaran kenan. Babin rahotanni za a ji cewa darajar takardar kuɗin Ghana ta CDI ta yi matuƙar faduwa, kuma ƙwararru na cewa
mu daina zargin fadar Rasha da Ukraine da COVID. Ina jin cikin reportin IMF sun nuna mana cewa faduwar darajar CDI bai da alakantuwa da fadar Rasha ko kuma COVID.
A jamhuriyar Niger kuma shirin zanga-zanga ake kan matsalolin rayuwa da kuma rashin tsaro da kuma kasancewar dai sojojin Faransa a kasar.
Sojawan Nasaru Barkan da Takuba a kwashe su a kai su Zelensky yana neman su yana waya da bukatar su cin Ukraine din ba su da wani komi.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar tarayyar Turai ta sake sanyawa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaki mara matuki ga kasar Rasha a daidai lokacin da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi taro kan hare-haren da aka kai da jirage marasa matuƙa da suka haddasa ɓarna a Ukraine. Kasashen Amurka da Faransa da Birtaniya dai sun buƙaci taron kwamitin sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗinsu game da jigilar jirage marasa matuƙan. Lamarin da mahukuntan kasashen yammacin Turai suka ce ya saba wa ƙudurin Majalisar Dinkin Duniya. Duk da cewa Rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi. Ukraine ta kwashe makonni tana ba da rahoton hare-hare da Rasha ta kai da jiragen Iran marasa matuƙa na Shahid 136, wanda wannan jirgi mara matuƙi makamin da ya ɗauko ya tarwatse a wani harin ƙunar bakin wake kuma ta yanke hulɗa da Tehran. Ƙasashen Iran da Rasha dai duk sun musanta yin amfani da jiragen, inda Tehran ta ce tana son tattaunawa da Ukraine. Masu shigar da ƙara na Amurka a jiya Laraba sun tuhumi wasu 'yan ƙasar Rasha biyar da laifin saba wa takunkumi da kuma wasu tuhume-tuhume kan jigilar fasahohin soja da aka sayo daga masana'antun Amurka aka kai ma Rashawa masu saye, waɗanda wasunsu suka ƙare a fagen daga a Ukraine. Masu gabatar da ƙara na tarayya a Brooklyn sun ce kayan lantarki da 'yan ƙasar Rasha Yuri Orekov da Svetlana Kuzurgasheva suka saya sun hada da na'urori masu ƙwaƙwalwa, radar da tauraron ɗan adam. Masu gabatar da ƙara sun ce an gano wasu daga cikin na'urorin lantarki da aka samu ta wannan tsari a cikin makamar Rasha da aka kama a Ukraine. Masu gabatar da ƙara sun ce sun yi amfani da wani kamfani na Jamus wajen jigilar na'urorin soja da kuma kamfanin man Venezuela zuwa ga Rashawa masu saye. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar taɓaci a yankuna hudu na ƙasar Ukraine waɗanda sassansu ke ƙarƙashin ikon sojojin Rasha, yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da 'yantar da yankuna da aka mamaye a gabashin ƙasar. Putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na Rasha a jiya Laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar taɓaci a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye na Ukraine waɗanda Rasha ta mamaye ba bisa ƙa'ida ba a watan da ya gabata. Nan take Putin bai bayyana matakan da za a ɗauka a ƙarƙashin dokar ta soja ba, amma ya ce umarnin NASA zai fara aiki tunda ga tsakardar ranar Alhamis. Dokar NASA ta ba da hukumomin tsaro kwanaki uku don gabatar da takamaiman shawarwari. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kadan Hanifa za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Ghana wadda darajar takardar kudin ta CD ta yi matakar faduwar da ta janyo cece kuce a ciki da wajen kasar. Daga birnin Accra ga Idris Abdullahi Bako da rahoton.
Duk da matakan da kwamitin a karkashin jagorancin gwamnan bankin Ghana Ernest Addison ya dauka domin dakile faduwar darajar CD ba su haifi da mai ido ba. Kamar yadda rahoton Bloomberg ya nuna, darajar CD ya fadi da kashi 3.3 cikin 100 inda canjin kudi na dalar Amurka ya kai CD 11.3 a Accra. Rahoton ya ce CD ya fadi da kashi 45 cikin 100, mafi girma tsakanin kasashe 148. Yayin da nake hada wannan rahoton, dala ya kai CD 10 biya a Accra. Watanni biyu kenan kasar na tattaunawa hukumance da asusun lamuni na duniya wato IMF domin samun lamuni na dala biliyan 3 cikin shekaru 3. Asusun na IMF na tafiyar hawainiya wajen amincewa saboda yana buƙatar tabbatar da tsarin dorewar biyan bashin. Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia ya bada wasu dalilan da suka kawo faduwar darajar CD.
We had to undertake a major banking crisis reform.
Ya kamata mu magance matsalar da bankuna ke fuskanta inda muka hada wasu bankuna suka zama daya. Hakan ya sa mun kashe kimanin dala biliyan 7 domin mu kiyaye tsarin bankunan kasar. Sai annobar corona ya zo a 2019. Kafin mu farga kuma yakin Ukraine ya kara mana masifa. Waɗannan dalilan ne masu fashin baki akan harkokin kudi da tattalin arziki ba su amince da su ba. Kamar yadda Hamza Adam Attijani masa ni akan tattalin arziki yace
mu daina zargin fadar Russia da Ukraine da COVID. Ina jin cikin reporting IMF sun nuna mana cewa faduwar darajar CD bai da alakantuwa da fadar Russia ko kuma COVID. Tattalin arziki ne da yake gwamnati ya kasa wasu wurare da dama, shi yasa CD ya kara darajar shi ke yawan faduwa. Na farko shine irin gine-gine da ake yi cikin Ghana, abin da ya shafi gina makarantu, tituna, hospital da sauransu. Mafi yawanci masu wayannan gine-gine duka Turawa ne, kuma yarjejeniya da gwamnatin Ghana ke yi ana yi ne bisa kudi na dalar Amerika. Sannan kuma na biyu shine tattalin arzikin kasar Ghana. Mun fi dogaro kan kayan da ake shigowa da shi gida fiye ga kayan da mu muke kaiwa kasashen waje muna sayarwa. Na karshe shine lamari na basussuka da kasar Ghana ta tara.
Al'ummar gari sun bayyana korafin su game da faduwar darajar kudin ga harkokin su.
Covid dai kudin na sakewa kuma ana kara kan kudin. Ni dollar na 83 mana sai ban tafiya kuma ba zan sai kaya ba domin an zo a rage. Yau da safin na sai dollar 12-60 pesos. Kuma banda choice don agan bayan zo kasuwa gaba da shi in ka siya abu da safe kafin bar suka buga bai kai kayan da muke sayo duka at a loss.
Kware kwa CD dai ta fadi ka gan ma yanzu ruwan leda da ake sare shi 20 pesos yanzu ya koma 50 pesos kawai ma yanzu zaka siya ka ajiye coins ka gaje da paper don abin 50 pesos 20 pesos ya koma 1 CD.
A ƙarshe Hamza Adam Tijani ya nuna cewa duk matakan da gwamnati ta dauka na ƙara farfado da darajar CD na kan hanya, amma ya ƙara da waɗannan shawarwarin.
Na farko ya kamata gwamnati ya kula da yawan kare-karen farashin kaya na yau da kullum, kuma wannan kan ayi to ya gamata a inganta lamari na noma. Sa'annan kuma kayan da muke kaiwa kasashen waje ana sayarwa ya kamata ana iya ana sarrafa su fawa yadda zai kima wayannan kayayyaki duka yayi yawa ayi ana samun makudan kudade. Sa'annan kuma ya kamata gwamnati ya kula da irin yarjejeniya da ake yi ma wayanda ke zuwa muna gine-gine a ringa yi da feeding Ghana. Sa'annan kuma na biyu wato kamfanoni da muke da su ya kamata a kula kudi nawa ya kamata su fi da shi cikin Ghana karshen wata, karshen shekara, koko karshen sati. Shin ya kamata su canji kudin zuwa kudin dalar Amerika ko kuma CD ne ya kamata a fita da su?
Ranar Laraba 19 ga watan Oktoba, ungiyar masu saye da sayarwa na Ghana wato Guta suka fara yajin aiki a birnin Accra domin muntsinin gwamnati ta gaggauta magance matsalar faduwar darajar CD. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasar Malawi ta gano wani kabari a arewacin kasar dauke da gawarwakin mutane 25 da ake zargin bakin haure ne daga Habasha, inji ƴan sanda a jiya Laraba. An gano kabarin ne da yammacin ranar Talata, amma mun killace shi kuma muka fara tono gawarwaki a yau. Ya zuwa yanzu mun gano gawarwaki 25. Abinda kakakin ƴan sanda Peter Kalaya ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP kenan. Mazauna yankin Zimba ne suka sanar da ƴan sanda da ke da tazarar kilomita 250 a arewa da Lilongwe, babban birnin kasar, waɗanda suka yi kicibis da kabarin a lokacin da suke ɗibar ruwan zuma a wani daji. Muna zargin cewa bakin haure ne waɗanda ake jigilar su zuwa Afirka ta Kudu bayan an ratsa da su Malawi, inji shi. Hukumar Lafiya ta Duniya a jiya Laraba ta ce ya yi wuri a iya ɗauke matakan faɗakarwa game da annobar COVID-19, yayin da cutar ta kasance cikin cututtuka masu buƙatar matakan gaggawa a fannin lafiya na duniya, duk da ci gaban da aka samu a baya-bayan nan. Kwamitin ɗaukar matakan gaggawa na WHO kan COVID-19 ya gana a makon da ya gabata, kuma ya yi ittifakin cewa har yanzu annobar tana cikin cututtuka masu buƙatar matakan gaggawa a fannin lafiyar jama'a na ƙasa da ƙasa, matsayin da ta ayyana a cikin Janairun 2020. Shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa ya amince da shawarar kwamitin.
To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin jama'a suka ce an fa shiga kuncin rayuwa da kuma rashin tsaro, da haka za su gudanar da gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewa da lamarin. Daga birnin Yamai ga Suleiman Barma.
Adar farashin kayan abinci da sauran ababen masarufi na daga cikin matsalolin da hadakar Emso Sandoye ta ce hukumomin Niger sun yi burus a kansu a wani lokacin da ake fama da karancin kuɗi a hannun jama'a, a yayin da a wasu yankunan aika-aikar 'yan bindiga ta hana talakawa gudanar da ayyuka a gonaki. Hasali ma dubun dubatar mutane sun kaurace wa garuruwansu sanadiyar tashe-tashen hankula. Mafari kenan kungiyoyin suka kuduri aniyar fitowa kan titunan birnin Yamai a ranar Lahadi 30 ga watan Oktoba 2022 domin an karar da makunta halin da ake ciki. Kamar yadda suka sanar a taron manema labarai, Ibrahim Namaiwa na mai magana da yawun waɗannan kungiyoyi.
Abubuwan da muka sama gaba su ne tsadar rayuwa ta yi ma 'yan Nijar katutu, wani ta ɗauki matakai na yaƙi da tsadar rayuwa. Kuɗin ƙarin fetur da aka yi muka ce gwamnati ta ɗauki matakai ta rage. Mu yarda ba kuma ba ma yarda ba da irin wanga yanayi da Nijar ta samu kanta cikin shi.
Matakin girke dakarun Barkan a Nijar bayan ficewar rundunar daga ƙasar Mali wani abu ne da bai dace 'yan ƙasa su aminta da shi ba, a cewar Emso Sande. Sabili kenan ta buƙaci jama'a ta hallara a wannan zanga-zanga domin nuna buƙatar ficewar sojan Faransa daga Nijar, duk kuwa da cewa gwamnatin ƙasar ce ta nuna buƙatar samun ɗauki daga ƙasashe aminai. Malam Gamace Muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan haɗaka.
In za a hulɗa, a yi hulɗa bisa kan adalci, bisa kan gaskiya, bisa kan kowa ya samu unhwani da riba wannan hulɗa. In dai hulɗan nan ba ta yi mana riba, tana mana illa, muka ce ba za mu yarda ba. So ya wannan Saru Barkan da Takuba, a kwashe su a kai su zelensiki yana neman su, yana gwaya da buƙatar su can ikirar ɗan ba su da wani komi.
Sai dai alamu na nunin an samu ɓaraka a tsakanin jagororin wannan tafiya, kamar yadda za a ji daga bakin Falmata Taya mai magana da yawun ɓangaren Abdullahi Saidu.
Ya kamata kowa ya san wane ne Emso Sande da wanda ba Emso Sande ba. Waɗansu cikin su akwai wanda 'yan siyasa suke bibiyar su, su zo cikin mu su bata mana rawar mu da kura, amma Emso Sande a idanta da ta tashi in Allah sai yarda bisa kanshi ne muke.
To amma Ibrahim Namaiwa da ke kare bangaren Gamace Muhammadu na cewa ba haka zancen yake ba.
kungiya ce ta al'umma. Kenan duk wani wanda yace zai kauce ma wata hanya wannan guri da muka sa gaba, in Allah ya so zaganin al'umma mai kare wata kungiya ta maida shi gehe kuma ta ci gaba da tahiyarta. Kenan duk wani wanda kaji yana wani korafi na cewa a ba ai kaza ba ko ba ai kaza ba, a ka bar shi, ya san abun da ya sa aka maida shi gehe.
A jajibirin ranar bikin cika shekaru 62 da samun yancin kan Nijar daga Turawan mulkin mallaka ne hadakar MSO Sunday ta bada sanarwar shigowar ta fagen gwagwarmaya, abinda ya bata damar shirya zanga-zangar lumana a ranar 18 ga watan Satumban 2022 a biranen Yamai da Doso domin kalubalantar mahukunta akan matsalolin da ke da nasaba da sha'anin gudanar da mulkin kasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, a shirinmu na hantsi za a ji cewa kungiyoyin mata sun yi zanga-zangar lumana a jihar Adamawa kan abinda suka kira amfani da kotu a wata dabara ta hana mace zama gwamnatin jihar Adamawa. To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka baiwa ku jama tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, mun fara bayyana dalilan da ke haifar da cin zarafi ko nawaitawa kananan yara lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau a ci gaba da nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke dauka a matsayin bautar da kananan yara da ake yi a kasashen nahiyar Afirka da dama. Yau ma muna tare da Bashir Mamman, shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa, ga jagoran tattaunawar wakilin Musulmin Muni Barma da ci gaban wannan mukala.
Akwai jahilci, rashin sani a addinancen ma wai menene hakin mata, wai menene hakin diya, tunda duk in ka san wannan ba shi wa wasu abubuwa ga sanawa kana. Kauye ne ko Niger ne zaka gani, surtu inda ni tashi gabacin Niger kasar Hausa, zaka ganin mai gida ya san da bai da abinci da mace. In an kace maka rani ya kama, kahin da mana ta zo, sabon haci ya zo, ana shan wuya ta mugu abu, mai da an ce maka kaka ta yi kyau, malmakin yayi da sahin na yaje shi bude wata sana'a ko yaje ya samu wani jari, a'a lissahi guda shi ke wa'annan yaran da ba shi da cija kuma shi karu
ya kara aure,
yazo ya rubanya kuma shi kara aure. Eh, dan aka kara auren ke amarya kya zo kina sabuwa, kya zo da wani dan gado da wasu ɗan kwanoni masu kyau da je wani dai
wata
da garaki, sai ta sa ita kuma wancan amaryar ta ce a ita ma alfuki ta yi dubara ta sauya koda gado ne ko ta sauya wani abu ne. Shi yasa sai ga mutane suna tafiya suna neman kuɗi abu ga yaran dai jahilci ya ma mutane yawa ba gaira ba sama. Alfuki a ci gaba da waye mutane kai. Na ga ai kwanaki lokacin da aka dora maido yara da mata daga kasashen waje Senegal da Ghana
zuwa bara,
hukumomi na yankin nan da magaran sun tara matan da ma duka al'ummar gari an musu bayani, an kusanta musu wannan tozartar da kai ne kuma tozartar da jihar ne da kanta. Yanzu yau cikin garin ga zaka ganin wasu mutane wanda bai kamata ba su yi bara tare da yara kuma suna bara, kuma in ka lissafa kai da zaka dauko dala 5 ko dala 10 ka ba su, wata majiya na nuna sun ma hikatar dukiya kuma sun hikama dukiya a shi. Kenan wani fannin ko ana son a ce talauci ne, sai a ce ba talauci bane, ko mutum zuciya ce, mutane ne ba su san aiki. Nigeria ne ilhuki muka yi shi ba mu san aiki, tunda ni yau na yi imani da Allah waga kasar da agare mu mai marabba din miliyan guda, kilomita miliyan guda da 287, in aka kore mu aka kawo shi nuwa ciki aka ba su shekara 5 ka kasar da ta sauya,
saboda za su yi aiki,
za su yi aiki muna yau gani ba ko saboda shanci aiki irin lokacin da suke aiki muna yi shi ba ni ne. Yanzu ka diba gulbi ke gare wanda ake cewa Isa ya ratso kasa ga tsawon kilomita 550 ya ratso Mali, mai in ka ga irin umarnin da ake da shi Mali, Niger ba a yi ne. mali ba ita ke da kogin ba mu ce da shi mai sai ka je mali ne zaka ganin bato ya tashi daga Tumbuktu zai zuwa gawo ko bato ya tashi daga Bamako zai zo wa Tumbuktu zai zo wa gawo zai zo wa Sibari zai zo wa Mofti duka garuruwan nan wa'anda aka ce maka gurbin nan ya biyo bato ke da kai babba barzan can pirog pirog ai wa'an gani namu wanda ake abin nan neman kudi ake da su gara-gara ke da kai kamar yadda ka san wadancan
jigila
ake yi da shi muke da isa sai an kawo mana kayan danye daga Burkina Faso da ba su da isa to shekaran jiya kai mun game da kai wajen bikin sallar tarawih wagga kafin mu je mun yi kokarin mu je bakin isa mun yi rahotanni tilbiri musu ga unwanin da ake yi miki da kai ai jigila ce da ba ta karata karya ba ai firo ga wagga ta ice wanda ake yi wanga kuma baya dan kwalo-kwalo wanga kuma baya wanga ce abin nan to ba a iya unguwanni da komi mutane sun dogara da su yi zama ne kawai wasu sojojin wani abasu
duka dai jahilcin ne ko
duka jahilcin
ne ga
muhimmancin tura yara makaranta yaro kai zaka tarbiyyantar da shi kai zaka kula da shi har ya kai matsayin da ya kamata a ce shi ma in Allah ya yi wancan rashin kula da kai
na'am bashar zamu je na ga zagaye na karshe a wannan shiri da yake saboda dalilai na kurewar lokaci shin waɗanne hanyoyi ne za a yi amfani da su domin magance wannan matsala ko kuma a takaita saboda abin ya ta'azzara sosai
eh to lalle abinda nake gani ya cancanta a yi ya kamata a tabbatar da wato jagoranci na gari shine ake cewa bon governance ko ya kasance ana amfani da dukiyar ƙasa inda ya dace a yi amfani da ita a kawo gudunmuwa sosai inda ake bukatarta kuma a ba da fannoni na gari wanda suke isa mutane su kawo kokarinsu su yi aiki cikin mutunci su samu albarkacin aikinsu wannan yana da muhimmanci saboda kamar yanzu bayanin kamar da ya duka na China din ai saboda ƙarhin nasu na farko shine duke ƙasa ba wanda yake sama da fadi da ita da anwanin ƙasa ake da ita kenan ya kamata ya zamanto wannan tarbiya ce gare mu dan kai kasance kamar da ka samu matsayi shikenan sai a gane ka kana zurun gidaje kana wani wane ne shike sa su yaran sai su yi zaton ana iya samun kuɗi ba tare da an yi aiki ba kenan shike sa wannan duka hankalin bara da hankalin sata da sauransu na biyu a yaƙi jahilci saboda shi jahilci in yayi katutu shi ke sa mutane ba su tunani na abinda wanda yake iya ko takai takawo kamar komi abinda take ne ake ganin shi abu wanda ba iya sa a ciri ba shi taken ki ba a yi to shi kuma ai ko noma ne sai ka shibka ka je ka yi noma ka yi meme sannan kake zuwa ka hidda anhwani ko to wannan muna da gurgunci sosai wajen wannan tunanin dole sai an yaki da shi sannan yanzu bisa kan shi aikin yaran shi kankan shi musamman akwai aiki tukuru wanda ya kamata a yi na wajen jawo hankalin su uwayen yara bisa kan shi aibin aikin yara shi kankan shi ka gani na ce maka akwai matsalar ya bata masu ganga jikinsu akwai matsalar ya bata hankalinsu su zamanto gasiga kamar su sannan akwai matsala wadda za ta hana su su je su yi karatu na gari wanda za su ma kansu anhwani su ma al'umma anhwani kenan ya kamata a maida hankali wajen jawo hankalin yara
wa zai mai da hankali wa zai
kungiyoyi
tsayin da ka akan wannan abun
kungiyoyi da shi gwamnati shi da ke gaba shi da ya kamata ya zartar da dokoki kungiyoyi su yi ba da jawo hankali gwamnati ya yi aiki da doka da oda inda aka gani an samu kuskure akwai dokoki wanda suke ba da dama a hukunta sannan na uku ya kamata ya kasance yara yanzu nan gaba daga shekara kenan 13 zuwa 15 kamar wanda ya samu DACA ya zamanto yana da dama ya je yayi makarantu na koyan aiki
kamar wanda karatun sa ya kai secondary
sana'a hannu kuma ta gari saboda wannan cewa a tilasta ma yara su yi wancan karatun kamar wannan na abu na ilimi mai zurfi wani bi yana kawo dan tangarda saboda in aka hada bisa kan yaran da ba su san karatun sai abin ya kawo matsala saboda ai ka gani duk kasashe inda suka yi nisa kamar yanzu in ya doki kamar shin din da yace koko Japan yaro tun yana dan karini ake sanin ina yin nuha kamar in shi masani ne na bincike koko masani ne na aikin hannu koko na masani ne na rubuce-rubuce da sauransu ana iya ganewa tun yana dan karami sai da ya ƙara wannan sakandaren sai a tura shi wajen abin da yake dacewa da abin da yake so kuma da wanda yake iyawa domin nan cikin tsarinmu na karatu sai a ce tilas sai kowa yayi wannan karatun ne zai yi wanda kowa yake wannan sai yi ba haka nan bane rayuwar shi ta kasance sai zan bata lokaci gare shi kuma abu ne wanda bai yaso ka gani kenan ba za a yi samun tasiri ba
haka yake abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ji waɗansu hanyoyin shawo kan wannan matsalan yanzu a madadin bakin namu Bashir Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban editor Ibrahim Musa sai kuma jagoran tattaunawa Suleiman Munibarma da Jinda Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ana tabbatar mana da alherin sa
ku jama'a tambaya ni kira umadi ko ka umadi
to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
kace kungiyar tarayyar turai ta sake sanya wa Iran sabbin takunkuma a jiya Laraba kan samar da jiragen yaki mara matuka ga kasar Rasha a daidai lokacin da kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya yayi taro kan harharen da aka kai da jirage marasa matuka da suka haddasa barna a Ukraine kasashen Amurka da Faransa da Burtaniya dai sun buƙaci taron kwamitin sulhu na sirri da aka yi domin nuna rashin jin daɗin su game da jigirar jirage marasa matukan lamarin da mahukuntan kasashen yammacin turai suka ce ya sabawa kudirin majalisar dinkin duniya duk da cewa Rasha na da ikon hana duk wani sabon yunkurin sanya mata takunkumi masu shigar da kara na Amurka a jiya Laraba sun tuhumi wasu 'yan kasar Rasha biyar da laifin sabawa takunkumi da kuma wasu tuhume-tuhume kan jigilar fasahohin soja da aka siyo daga masana'antun Amurka aka kai ma Rashawa masu siye waɗanda wasansu suka kare a fagen daga a Ukraine masu gabatar da kara na tarayya a Brooklyn sun ce kayan lantarki da 'yan kasar Rasha Yuri Orekhov da Stevlana Kuzergasheva suka saya sun hada da na'urori masu kwakwalwa radar da kuma tauraron dan adam daga ƙarshe shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ayyana dokar taɓaci a yankuna hudu na kasar Ukraine waɗanda sassan su ke ƙarƙashin ikon sojojin Rasha yayin da sojojin Ukraine ke ci gaba da 'yantar da yankunan da aka mamaye a gabashin kasar. Putin ya faɗa a wani zama na yanar gizo na kwamitin tsaro na Rasha a jiya Laraba cewa ya sanya hannu kan wata doka da ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporozhye.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyarmu ga wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi da iyalinsa saboda rasuwar babban ɗansa mataimakin superintendent 'yan sanda ASP Shu'aibu Sani Malumfashi da yamma jiya a garin Argungun jihar Kebbi Najeriya inda yake aiki. Allah ya rahamshe shi amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Jumba Hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Malam Zubair ni Ibrahim Ka'al Masi Garba ke muku fata alheri. Wassalamu.